This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala VOA Hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji shawarar da masana suka bayar game da mafita akan yadda naira ke ƙara faduwa. Sai kuma rahoton taron 'yan kabilar Kambari a cikin jihar Niger da suka ce zaman lafiya shi ne takensu. Kana muna ɗauke da shirin da rashin taya na Salo Garba da ra'ayi daga bakin mai shi, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Iraki, kwamandojin kasar sun ce sun kama babban ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin Ramadi, kuma tuni injiniyoyi suna aikin kakkaba ginin daga nakiyoyi da mayakan sakan ISIS da waɗanda suka tsere suka bari a baya. A zuwa daren jiya Lahadi akwai alamun da sauran aiki, gabanin sojojin kasar sun ayyana nasarar kama birnin baki ɗaya. Har ma an ji wani kwamandan sojojin Iraƙin ya ga a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa koma baya ko jinkirin kama birnin baki ɗinsa ya ta'allaka ne kan matsaloli da suke fuskanta daga 'yan ƙunar baƙin wake da 'yan sari Kanoke da kuma nakiyoyi da aka binne. Kwamandojin na Iraki suka ce mayakan sakai na ISIS har yanzu suna riƙe da sulhun birnin yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa. Zuwa daren jiya dai babu tabbas ko akwai farar hula da suka rage a tsakiyar birnin mai tazarar kilomita 100 a yammacin Bagadaza. Amma tun farko an ji kakakin gwamnatin Iraƙin yana cewa galibin mazauna birnin sun fake a wani asibiti da ba shi da nisa.
Kasashen Afghanistan da Pakistan sun yi alkawarin za su yi aiki tare wajen ganin an koma teburin shawarwari tsakanin hukumomi da ke Kabul da kuma ƙungiyar Taliban. Kasashen suka kuma yi gargaɗin cewa za su shiga wando ɗaya da duk ƙungiyoyin 'yan tawaye waɗanda suka ƙi barin aƙidar tarzoma suka rungumi sulhu. Jihar ne kasashen biyu suka yi wannan alkawari a lokacin wata ganawa tsakanin babban hafsan sojojin Pakistan General Rahib Al-Sharif da shugaban Afghanistan. Hakanan General Rahil ya gana a keɓe da shugaba Ashraf Ghani da kuma babban jami'in gwamnatin kasar Abdullah Abdullah. Jami'an kasashen biyu suka ce shawarwarin sun maida hankali ne akan hanyoyin samun ci gaba a shawarwarin wanzar da zaman lafiya a Afghanistan. Dangantaka akan tsaro, musayan bayanan sirri da bayanai kan matakan yaƙi da ta'addanci a ƙasashen biyu.
Shugaban Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Lahadi cewa haƙƙin musulmi ne su inganta martabar Islama a faɗin duniya. A jawabi da ya bikin bude taron ƙasa da ƙasa na haɗa kan musulmi da aka fara a birnin Tehran, shugaba Rouhani ya ce tilas ne musulmi su kawar da mummunar kallo ko zato da ake wa addinin a kafofin sada zumunta da kuma tsakanin al'umma. Shugaba Rouhani ya soki musulmi saboda sun yi shiru yayin da ake kashe-kashe a yayin da ake ta kashe-kashe da zub da jini a kasashen Siriya da Iraki da kuma Yamal. Shugaban na Iran ya ce tashi-tashi hankula da ake a Iraki da Siriya babu wanda ke amfana da hakan illa kasar Isra'ila da kuma makiya musulmi. Hakanan shugaban Farisan ya musanta cewa Iran tana kokarin kafa daular mashabar Shi'a a fadin gabas ta tsakiya daga kasar har zuwa Lebanon da Siriya da kuma Yemen. Ya ce babu wata daula ko mamaya ta Shi'a ko Sunni. Ya ce alamar musulmi kawai na suke ita shi ne wata. Saboda haka ya ci gaba da cewa mu musulmi da ke duniyan nan tilas ne mu haɗa kai.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yau Litinin ake sa ran shugaban Uganda Yoweri Museveni zai kokarin sake farfado da shawarwarin sulhu tsakanin gwamnatin Burundi da 'yan hamayyar kasar. Da goyon bayan kungiyar raya tattalin arzikin kasashe da suke Afirka ta gabas da kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ana shirye-shiryen shawarwarin ne da nufin sake maido da zaman lafiya da tsaro a Burundi bayan an kwashe watanni ana tarzoma a Bujumbura babban birnin kasar da ma wasu sassan kasar. Babu tabbas ko mahalarta taron za su tattauna a kan shawarar da kungiyar haɗa kan kasashen Afirka wato AU ta yanke na tura sojoji 5,000 zuwa kasar domin su kare farar hula. Duk da tabbacin da tarayyar Afirka ta baiwa kasar cewa ba ta da wata manufa ta ɓoye kan tura sojojin kiyaye zaman lafiya, sai dai dubban ƴan Burundi karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar suka yi zanga-zanga a ranar Asabar na bayyana rashin amincewa su da shawarta tarayyar Afirka ta zartar.
Mummunar guguwa da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙoriya sun fatattaki wasu sassan kudanci da kuma sassa da ke tsakiyar Amurka. Guguwar sun halaka akalla mutane 11 a jihar Texas, yayin da wasu sassan ƙasar suke ajiyar zuci kan samun ruwan sama mai tsanani da zai iya janyo ambaliya. Da daga cikin guguwar ta yi ɓarna ciki da kewayen birnin Dallas a daren Asabar, guguwar tana juyawar kilomita 320 a cikin sa'a ɗaya, ta halaka mutane aƙalla 8. Wasu mutane uku sun halaka ba nesa da birnin, yayin da wata guguwar ta lalata gidaje a ƙauyuka da suke arewacin birnin da kuma wurga motoci kai ka aza jarida ce. Hukumomi suka ce mutane masu yawa suka jikkata. Wannan lamari yana zuwa ne kwanaki bayan da wasu guguwar suka kashe aƙalla mutane 18 a jihohin Mississippi da Arkansas da kuma Tennessee.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga babban birnin tarayyar Najeriya. Kawo yanzu martaban naira na ƙara zubewa idan aka kwatanta da dalar Amurka, abinda wasu masana suka ce akwai mafita. Ga dai Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Malam Yushewu Aliyu kwararre ne kan tattalin arziki a Najeriya.
Bayan da babban banki ya gane dala tana faduwa, sai aka sake samar da wani yanayi wanda ake cewa contractionary monetary policy, tsuke bakin ajihu. Gwamnati ba ta kashe kuɗi, ƴan kasuwa ba ta kashe kuɗi, sannan abubuwa da yawa da muke buƙatunsu a cikin tattalin arzikin sai an siyo su, an shigo da su. Wannan ya sa aka shigar da wasu dokoki su kuma masu tsauri. Irin waɗannan dokoki sun hada da dokokin da aka gabatar ma ƴan Bureau de Change cewa dole duk wanda suka saida ma kudade sai sun samar da bank verification number dinsa, yasa buƙatuwar dalar ya sake takuruwa.
Ta yaya su ƴan kasuwar dala ke kallon wannan al'amari? Alhaji Labaran Magashi, sakataren ne na kungiyar ƴan canji a babban birnin tarayya.
Idan da dala a kasuwa dole farashi, kuma babu dala kasan dole farashi.
Idan da dala a kasuwa dole farashi ya kasa, in ko babu dala to dole farashi ya sama. A baya gwamnati na bamu dala 32,000 a kowane sati ga mu ƴan canji, amma yanzu dala 10,000 kacal muke samu a kowane sati. Wannan ya kawo karancin dalar Amurka, kuma duk wanda yanne ma bai samu ba, to duk abin da aka gaya mar haka zai saya.
Mr. Moses Tule, director manufofin kuɗi ne na babban bankin Najeriya.
The central bank does not mint dollars, we earn dollars.
Babban bankin Najeriya bai buga dala, samar da dala muke yi. Babu wata ƙasa da ke buga kuɗin ƙasar waje sai dai ta samar da shi. Najeriya na da buƙatar samar da kuɗin ƙasashen waje don ai amfani da su. ƴan Najeriya za su China ko su ƙasashen waje su shigo da kayayyaki, in suna son kuma wasu ƙara shigo da kayayyakin kuma sai su ƙara zuwa suna neman dala. A ina dalar take ne? A ina suke jin za mu samu musu dala? Yayin da su ba wani abin da suke yi da zai sa a samu
dala.
To shin yanzu menene abin yi?
Babban banki ya daina rage darajar kuɗi, a bar kasuwa ta auna yanda kasuwa za ta bayar da darajar kuɗi. Kuma kuɗaɗen da ake samun ma ƴan Bureau de Change, yana da kyau babban banki ya kokari ya ƙara kuɗaɗen a hannun masu license, a rage waɗannan dokoki masu zafi wanda zai dan zabar da tattalin arzikin daɗin cikin wani lokaci.
Malam Yushewu Aliyu, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To mun gode Hassan Maina Kaina. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Madalla a can jihar Niger yan kabilan Kambari ne suka gudanar da taron su na shekara inda suka jaddada zaman lafiya a matsayin taken su ga dai Mustafa Nasir Batsari da karin bayani a cikin wannan rahoton
daruruwan yan kabilar Kambari a Nigeria sun gudanar da babban taron su domin nuna al'adun su na gargajiya da suka gada tun shekaru aru-aru da suka gabata Shugaban hadaddiyar kungiyar kabilar Kambari a Nigeria Professor Muhammad Yakubu Auna yayi karin haski akan wannan taro da suka gudanar a garin Makera dake cikin yankin karamar hukumar Mashegu.
A hakikanin gaskiya wannan rana ta Kambari ta gudanar da bukin Kambari ba karamar rana bace. Mun tagin wannan rana ana ce mata Kambari National Day. A kowane shekara muna haduwa so guda mu tare mutane duk inda ba Kambari yake a Nigeria da kasan waje mu zo mu ga yadda al'adun Kambari mu saki reviving al'adun Kambari
Professor menene al'adun Kambari
nan al'adun Kambari suna da yawa akwai al'adun nan wake masu kyau wanda yake an manta da su a yau da muka zo a cikin biki kaga dai abin da za a yi ba Kambari an san shi da zama lahiya
batun samar da aikin yi a tsakanin kabilar ta Kambari na daya daga cikin muhimman abubuwan da wasu mahalarta taron suka tabo
Sunana Miss Sabatu Jacob Abu guda nake so in kara fada in kara roka ga gwamnati saboda yawan tashin hankalin ga da muke ji yana faruwa mu Kambari ba hahe mu da son da kici ko tashin hankali ba muna roƙon gwamnati ya yi kokari a gyara mana kasar mu Najeriya domin zaman lafiya a dubiya mu mata Kambari har wa yau muna cewa gwamnati ya taimaka mana yanda zamu ciyar da iyalen mu
Hadiza da Mulkwaro insha Allah na ji dadi nayi murna nayi horin ciki da taron gada mun kai mu ma muna watan kaman sana'an hannu haka da makarantu mu ma muna roko a taimaka mana da su muna bukata
shugaban marasa rinjayi a majalisar dokokin jihar Niger honorable Bello Agwara na daya daga cikin ƴan kabilar Kambarin da suka halarci wannan taro ya ce suna iya kokarin su wajen tabbatar da bunƙasa rayuwar mutanen su dake zaune a yankunan karkara
cikin shekara hudun nan mu nema ma mutanen mu irin asibiti ban ba ma asibitin ba har da magani da likitoci da za su kalura da su ruwan sha hanyoyi
To ko baya ga nuna amfanin gona a matsayin al'adun kabilar ta Kambari makadan gargajiya na kabilar Kambarin sun cashe
To madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe 2:14 ga kuma shirinmu na gaba
Katuna yanda ka sami kudin ka ka shawuya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau
da rashin tayi akan bar arha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin da fatan kuna nan lafiya Salo Graba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi to har yanzu muna kan yin shimfiɗa farfado da tattalin arzikin Najeriya
to ya za a samu nasarar wannan idan mun koma mun yi la'akari da batun haraji da kuka yi bayani dazu wa'annan abubuwa duka da kuka shimfada to ta yaya za a magance wannan barin tambaye dokaji
eh to hanyoyi kam ai suna nan da yawa ko in baki manta ba a lokacin zamanin shi Muhammadu Buhari na farko da yazo idan baki manta ba ai yayi kirkiro wata ma'aikata wanda babu aikin ta sai dai ta kawo essential commodities ne ta kawo essential commodities ɗin kuma yayi taimaka ya karya farashin kudaden ɗan kasuwa da suka kawo nasu to kin ga wannan ma ɗaya daga cikin mataki ne
to amma yanzu akwai su
a babu saboda haka ɗaya daga cikin kira da muke wa shugaban ƙasa da kuma gwamnatoci su fitar da waɗannan mataki wanda zai rage kudin akwai guraren da in ka je nan shinkafar nan ba ta fin 2500 amma yanzu haka in za ta shigo nan cikin ƙasa abinda ake sayar da ita tana kai wajen 8,900 yau aka ce kudin buhun shinkafa ya dawo 2500 ne kike tsammani
me ya kamata ya kai haka ba
to kin gani ko
me yasa ba zai kai haka ba
idan yanzu kana maganar shinkafa a ƙasa a ce yau mutum ya tafi yayo cargo na shinkafa daga Brazil gaba daya za ta kama masa wani tunda sai ya zo shi Lagos a tsabar ta sannan yayi buhu so idan ya zo yayi ta buhu akan kowane keji zai ba ta kuɗi bai kamata a ce yau shinkafa ta wuce naira 3,700 ba a yanda kaya ya taho wa mutum so amma saboda
a wani ma'auni kenan garin kana
ma'auni da yake yanda zaka siyo shinkafa daga Brazil
kudin da zaka
kashe kana ganin da zaka kashe
wannan da zaka kawo shi
na siyanta a can da kuma kudin da zaka kashe na kawo ta na dakwanta da kuma kudin da zaka biya na haraji a ƙasa bai kamata ya kai haka ba amma saboda haraji yana tafiya mataki mataki kabiya na gwamnatin tarayya sai ka ga ka zo ka samu na jaha sai ka ga ka zo ka samu na hanya
ka hanya
sai ka zo ka ga ka
to
kananan hukumomi su ma
sannan kuma kasuwa ya tafi mataki 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 shi yasa shinkafa take zama haka amma yau inda gwamnatin tarayya za ta sassauta haraji na masu kawo kayan masarufi na yau da kullun kayan abinci kayan gudanar da rayuwa na yau da kullun a sassauta musu haraji kaya zai samu matukar sauki kuma zai taba zuciyar ƴan ƙasa ya kasance radadin talauci ya ragu a ƙasa yanzu misali da ake cewa an kawo tsari daga jam'iyyance na a bada 2500 ina ganin wannan zai mai da ƴan ƙasa ci ma zaune in tsari ne yanzu a dauki kamar misali mutane da suke gama jami'a NYC masu bautar ƙasa a kai su mana su kasance bautar ƙasa maimakon ofisoshin gwamnati su rinka tafiya gidaje su rinka tafiya gonakai da kamfanoni suna NYC
kenan ba kwa goyen bayan
ba na goyen bayan wannan shirin ka ba da naira 2500 zai kawo ci ma zauna a dan ƙasa ai kuma dan Najeriya ba ci ma zauna bane abinda zai yake nema yayi bajinta so idan yau kace yau ka kirkiro wani abu zaka rinka ba dan ƙasa naira 2500 to wannan zai kalle ka ne baka neman ka ciyar da shi gaba don shi ma so yake ya bada kuma naira 2500 a dan Najeriya yau ko a mutumin karkara ba wani kudi bane
kuma alal misali yanzu ma Madina in zan miki tambaya da ka baiwa mutum 2500 da ka dawo ka saukaka kudin abinci ya sauka kasa a ce buhun shinkafan bai kai 2500 ba wanne ne yafi
kai ya kamata mu tambayar ai dan kai ne kwararre
kwararre to a maganan gaskiya ai mu kullun abin da muke roko shine a saukaka wahala a talaka ya zamanto abin da zai iya ci ya fi karfin sa amma ina amfanin gwamnati tana nan masu hali hannu da shuni suna nan jama'a na nan amma a ce yau ka tashi ka wayi gari ka ga mutum talaka ko kuma ma wanda yake da daman abinci a gidansa sau uku nan ba zai iya cin sa ba wani sai sau ɗaya zai iya saboda haka dan ka dauki 2500 ka bayar me amfani sa ai babu wani amfani da ya rage babu wani radadi da ya rage
bayan hankalin ka yi
eh
abu muhimmi yara da suke gama secondary school me zai hana gwamnati ta kirkiro vocation center university a ƙasa duk yaron da ya gama secondary school wannan tsari na gudanar da jarbobi da ake yi yake dakile yaran mu su gagara tafiya jami'a saboda wayansu qualification da ake nema na foil a kirkiro universities maimakon naira 2500 a nemi ƴan ƙasa a koya musu vocation center da ake da shi na training ya zama na akwai jami'ar ta akwai secondary school din ta karamin zango na karatu da babban zango
maimakon wayannan kyauta kenan
ko ba kyauta ba gwamnatin tana iya samu hanyar da za ta gina ƴan ƙasar ta a sauƙaƙe maimakon yanzu yau ɗanka ka kai shi secondary primary secondary school zai iya yiwa ka kai shi high primary yana secondary school ga vocation center nan da zai samu wayewar aikin kafinta maimakon kaya da muke zuwa mu je mu siyo furniture daga China mu kawo Nigeria maimakon yau da za mu je mu siyo corn oil wannan na maganin sauro daga China me zai hana yau a ce akwai vocation center mataki na primary mataki na secondary mataki na jami'a a ƙasa maimakon 2500 idan gwamnati ta yi wannan za ta dauko ƴan ƙasa za ta saba musu ilimi a sauƙaƙe za ta saba musu wayewar kai a sauƙaƙe za ta saba musu madogarar sana'a da ita gwamnati za ta rinka samu kuɗin shiga
to Ishaku idan na fahimci bayanin da Khalid ke yi shine wayannan abubuwa da ake shigowa da su maimakon a shigo da su a kira mutanen kasar su zo su shigo su zuba hannun jari a wannan kasa su kafa man sana'anta da za ta yi maganin sauro mosquito coil da zare yawa zare
takalmi
zare takalmi ashana da wane ne muna da su amma sun durkushe ba sa yi me yasa ba za a shigo da wayannan mutanen su shigo kasan nan su zo su zuba jari su farfado da wayannan kamfanonin ba ko kuma masana'antun
aja abinda nake kallo shine maganar 2500 duk maganar da za a yi in ba saurayi za a yi ba in zaka ba da 2500 wanda ya makaranta zaka ba 2500 ko dan okada ko kuma ƴan mata ƴan tuwo-tuwo tunda duk matasan Najeriya ne duk ƙuri'u ne duk kuma wani irin criteria ne zaka registration din shi to abinda yafi shine Malam Khalid doka je irin mutanen da aka dan fahimci sun dan fahimci kasan a kafa tsari a zauna a fitar da irin sana'o'in za a iya samar da ayyuka miliyoyi idan ka dauki kamfanonin sadarwa communication din nan a sa su bude vocational centers na training yanda ake kaza a ba su matasa da karfin tsiya 5-5-3-3 manya-manyan kamfanonin da ke aikin construction works su ma a ba su Indiyawa da shugaban kasa Buhari yaje ya kira su zuba jari duk wanda zai zo ya zuba jari a hada shi da ƴan Najeriya sannan abin da yafi daukan hankali na shine arewacin Najeriya arewacin Najeriya inda aka yi ragarga da ita ba noma ba sana'a ga jahilci ga mugayen malamai an ki a fada mata talakawa gaskiya to a wannan canjin dabi'an sai an canza dabi'an malaman Najeriya da pastoci ai su fadi gaskiya a church suna sponsoring scholarship a karanta suna tura mutane koyon radio to a tsarin da ake bukata na samar da ayyukan yi wanda za a taimaki wannan ya taimaki wannan wanda a economics muna ce musu multiplier effect shi tabbarwazuwa 100 ta samun mutane 100 aiki kuma ita kadai 100 ne an ba wannan 50 wannan za a ba ku 50 a cikin aikin da za ku kun kirkiri sabon arziki to irin waɗannan kirkire-kirkire mutane su gane
to jama'a yau kuma nan zamu dakata aya sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba a madadin bakin namu Alhaji Ayajalam da Alhaji Yashau Aliyu da Alhaji Kalib Ismail da wakilar mu Madina Dauda da mai shirya mana sauti ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
to madalla yanzu mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi
assalamu alaikum sashi hausa na gidan radio america farko kuna magana da rago mai shayi tanza daga jakiyar talayan najeriya jigalar gwamnati wannan wata da muke cikin albarka watan maulidi muna fatan duk inda aka taro na maulidi gidan Allah da Annabi a roƙon muna Allah sauƙin wannan al'amari da yake kai mu Najeriya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamar dorin jihar Ibo. Ina so na mai da martani game da sukan da ƴan adawa na jam'iyyar PDP suke yi wa gwamnatin jinan Muhammadu Buhari game da yadda take gudanar da ayyukanta. Idan ba su manta ba, a lokacin gwamnatin su ne tattalin arzikin Najeriya ibn kasa maimakon rayuwar ƴan ƙasa ta canja, amma a ƙarshe waɗannan masu mulki suka wawashe dukiyar talakawan ƙasa, suka ɓoye a gidajensu, wasu suka tsallaka da shi ƙasashen waje. Domin a wannan lokaci ake sai da gangar mai $126 a kasuwar duniya, wanda a yanzu lokacin gwamnatin Buhari manya rikito idawo naira ko $36. Saboda haka ‘yan Najeriya mu taimaka jinan Muhammadu Buhari da addu’a domin ya gyara ɓarnar da waɗancan shugabanni da suka shuɗe suka yi. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamar dorin jihar Jigawa.
Mai magana Kasimu Aliyu Asada, wadannan matasan Asada a jihar Sokoto birnin Shehu Cibiyar Daular Usmaniya. Yau zan yi yabo da jinjina da gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin shugabancin gwamna Abdullahi Umar Gandiji game da taron da ya gudanarwa a jihar shi ta Kano tsakanin al'umman musulmi da kuma kirista ƙasa ta Najeriya.
Kama da lakafi makarƙare ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A Iraki, kwamandojin ƙasar sun ce sun kama babban birnin, wato babban ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin Ramadi, kuma tuni injiniyoyi suna aikin kakkaɓe ginin. Daga nakiyoyi da mayakan sakan ISIS suka tsere suka bari a baya. Kasashen Afghanistan da Pakistan sun yi alkawarin za su yi aiki tare wajen ganin an koma teburin shawarwari tsakanin hukumomi da ke Kabul da kuma kungiyar Taliban. Haka kuma kasashen sun yi gargaɗin cewa za su shiga wando guda da duk kungiya ko ƴan tawaye waɗanda suka yi barin aƙidar tarzoma suka rungumi harkar sulhu. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Lahadi cewa ya rage ga musulmi ko kuma ya zama wajibi gare su su inganta martabar musulunci a faɗin duniya. A jawabi da ya bikin bude taron ƙasa da ƙasa na haɗa kan musulmi da aka fara a birnin Tehran jiya Lahadi, shugaba Rouhani ya ce tilas ne mun musulmi mu kawar da mummunar kallo ko zato da ake wa musulunci a kafofin sada zumunta da kuma tsakanin al'umma.
To madalla, yanzu anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu taya Dr. Murtala Umar da amaryarsa Jamila Tijjani Turaki murnar aurensu wanda aka ɗaura ranar Asabar ɗin da ya gabata a gidan Turakin Wambai da ke titin masallacin Jalli Yakase. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya, sai kuma Honorable Adamu Jibrin shi ma muna taya shi murnar auren ‘yarsa Mariya Ummi ‘yar auta da angonta Umar Ayuba wanda aka yi jiya Lahadi a Yakase. Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Sahabu Imam Aliyu da ya taya gabatarwa da Julie Gresham wadda ta ba da umarni, sai injiniyan mu na wannan lokaci Charles Hall, ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.